الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci tarin albarka, masallacin al-Imam al-Bukhari da ke nan rijiyar zaki a wannan gari na Kano a wannan yammaci na Laraba daren Alhamis, yau 19 ga watan Jumadal Ula hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1441, wanda kuma yake daidai da 15 ga watan 1 miladiya ta 2020. A wannan majalisi da muke karatu a cikin wannan littafi mai suna Al-Wabil As-Sayyib wa Rafi'ul Kalim At-Tayyib, wallafar babban malamin nan mashhuri Al-Imam Shamsuddin Abubakar Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakar ibn Qayyim Al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala. A wannan shine darasinmu na 141 cikin wannan littafi, wanda muna fasali na 42, wanda yake magana akan sallama, wato gaisuwar musulunci. Mun fara karatu cikin wannan littafi, don haka za mu ci gaba daga inda muka tsaya. An Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ayu al-islam khair, qala tut'imu at-ta'ama wa taqra'u as-salama ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Muttafaqun alayh. An karbo daga Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, shi da mahaifinsa, anna rajulan, wani mutum, sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, ya tambaye annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ayyul islami khair, wani musulunci ne yafi. Qala, yace yace da shi, tut'imu at-ta'ama, ka ciyar da abinci, wa taqra'u as-salama, ka yi sallama, ala man 'arafta wa man lam ta'rif, ga wanda ka sani da wanda baka sani ba. Muttafaqun alayhi, Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Wannan hadisi na Abdullahi dan Amr yana nuna wato muhimmancin waɗannan abubuwa guda biyu, waɗanda su suke nuna nagartan musulmi, nagartan mu'mini, sannan kuma su suke nuna wato suke tabbatar da ƴan'uwantaka da soyayya tsakanin musulmi da ɗan'uwansa. Wani mutum ya tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallama, nan ba a ambaci kowane mutum ba ne, shi yasa Al-Hafiz ibn Hajar yake cewa la a'rifu, lam a'rifu, ban san wane ne ba. Amma wasu sun ce shi ne Abu Dharr al-Ghifari, wasu kuma suka ce shi ne Hani ibn Yazid, mahaifin Shuraih ibn Hani, kamar yadda ya zo a cikin Sahih ibn Hibban. Ya tambaye annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ayu khisal al-islam khair, wato cikin ayyukan musulunci, wa cikin halaye na kyawawa na musulunci wanne ne yafi. Ayu a ka'idar larabci la tudafu ila mufrad, saboda ba zai zama ayyul islam, tun musulunci ɗaya ne, a ce wani musulunci ne yafi, musulunci guda ɗaya ne, ba musulunci da yawa ba ne. Don haka akwai wani abu da aka shafe a nan, dole a ƙaddara shi, shi ne khisalul islam, ayyu khisalul islam khair. A cikin Bukhari akwai hadisin Abu Musa al-Ash'ari da ya tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallama ayyul islam afdal, qala man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi ayyul islam afdal, nan kuma ayyul islam khair. A can ayyul islam sun ci za kaddara ayyul muslimina, kamar yadda yazo cikin sahih Muslim, ayyul muslimina afdalu, cikin musulmi wanne ne yafi. Sai aka ce man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, muslimin da ƴan uwansa musulmi suka kubuta daga cutarwar hannunsa da harshensa. Saboda a can an tambaye kan su musulmin, a cikinsu wanne ne yafi, hadisin Abu Musa al-Ash'ari kenan, wannan kuma hadisin an tambaya a cikin ayyukan musulunci kuma wanne ne yafi can a cikin su musulmin kansu, sai an sattazanto daidai da tambayar ayyul islami afdal ayyul muslimina afdal, siyasa sai aka bayar da ansar cewa shine wanda musulmi suka kubuta daga hannunsa, wato cutarwar hannunsa da kuma cutarwar bakinsa, baya yin abin da zai cutar da dan uwansa da hannunsa, baya kuma furta abin da zai cutar da dan uwansa da harshensa. To nan kuma sai aka tambayi cikin ayyukan musulunci wanne ne yafi, shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi waɗannan abubuwa guda biyu, tut'imu at'ama ka ciyar da abinci, wa taqra'u as-salama wa taqra'u as-salama ka yi sallama, wato taqra'u bi fathi ta taqra'u as-salam, wana idan zaka furta kai da bakinka shi yasa sai a ce ma'anar taqra'u ana ayi taqulu as-salam taqulu as-salam, amma in a rubuce ne a rubuce ne sai a ce aqri'uhu as-salam, dan ka karanta masa abinda na rubuto maka na sallama, amma idan kai zaka fuskance shi da baki ka gaya masa sai a ce taqra'u alaihi as-salam. To waɗannan abubuwa guda biyu su ba suna haɗewa da waɗancan abubuwa guda biyu da aka da suka zo a hadisin Abu Musa al-Ash'ari na tambayar da aka yi cewa wani musulmi ne yafi, aka ce wanda harshensa wanda musulmi suka kubuta daga hannunsa, wato cutarwar hannunsa da kuma cutarwar harshensa. To haka nan nan ma wannan abubuwa za su abin nan, mutumin da zai yi wa dan uwansa sallama, sallama alama ce ta zaman lafiya, ta kauna, ta soyayya, da cewa babu niyyar cutarwa. Yayin da mutum ya ganka yayi ma sallama, to wannan alama ce da take nuna ba ya da niyyar ya cutar da kai, sai ka nutsu. To kaga wannan shine ka kubuta daga harshensa. Haka nan ciyar da abinci, wanda zai dauki abincinsa ya bama wani, kaga ba za a yi tunanin cewa kuma shine zai daga hannunsa ya cutar da wannan ba. Kaga idan ka duba za ka ga waɗannan abubuwa biyu ɗin da za su koma zuwa ga waɗancan abubuwa biyu da suka zo a hadisin Abu Musa al-Ash'ari. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar akan ciyar da musulmi da ɗan uwanka musulmi, musamman lokacin da yake bukata, lokacin da ake cikin bukata, hadisai da yawa sun zo. Kusan wannan shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara ma shelantawa mutane lokacin da yayi hijira zuwa Madina. Kamar yadda yazo cikin hadisin Abdullah ibn Salam, cewa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo Madina, farkon hudubar da yayi wa mutanen Madina abinda ya gaya musu a ciki, ya ayyuhan nas afshu salam wa at'imu at'am wa silu al-arham wa sallu bil-layli wan nas niyam tadkhulu jannata rabbikum bisalam wa tadkhulu jannata bisalam, wanda ita ce hudubar farko da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi zuwansa Madina. Ya ce ayyuhan nas, ya ku mutane, afshu salam, ku yada sallama a tsakaninku, sanawa at'imu at'am, ku ciyar da abinci, ku taimaka ma wanda yake da bukata abinda zai ci, wasilul arham, ku sada zumunci, sai ya ce wasallu bil-layli wan nas niyam, ku tashi tsakar dare ku yi sallah lokacin da mutane suke bacci, tadkhulul jannata bisalam, za ku shiga aljanna cikin aminci. Ga Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da ya fara kwadaitarwa musulmi waɗannan abubuwa, cewa su zanto masu kaunar junan su ta hanyar yada sallama a tsakaninsu, sannan su ciyar da abinci, ciyar da abinci tun ya ciyar da abin da yake da shi dan Allah, hanya ce ta shiga aljanna, hanya ce samun gidan aljanna. Allah ya gaya mana cewa zai sanya masu ciyarwa dan Allah gidan aljanna. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, innama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaan wala shukura, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira, fa waqahum Allah sharra dhalika al-yawm ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. كذا أبنجي سبحانه وتعالى أم بشاء بند سكي نتير ردو كيرسو غما بكاتي مسكينا دمرايا وأسيرا دريبة تشنياي كما سكى نونا أيكتي innama nut'imukum liwajhi llahi, muna ciyar da ku ne kawai dan Allah, la nuridu minkum jaza'an wala shukura, ba sakamako muke nufi daga wajen ku ba, ba kuma godiya ba. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira, mu muna tsoron wani yini daga ubangijinmu, abusan mai daure fuska, qamtariran wato matsananci, muna tsoron wata rana mai daure fuska kuma matsananciya daga ubangijinmu. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira fa waqahumullahu bi sharra dhalika alyawm, sai Allah ya tsare su daga sharrin wannan yini, wajazahum bima sabaru jannatan wa harira, ya kuma yi musu sakamakon aljanna da tufafin alhariri saboda hakurin da suka yi. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira, kaga daga ciyar da dukiya Ubangiji subhanahu wataala ya yi musu sakayyar jannatan wa harira. Daga nan Ubangiji kuma ya ci gaba da fadar irin suma yadda za su samu tarairaya a gidan aljanna, sai a ciyar da su suma da cikin abincin gidan aljanna, su sha inuwar aljanna, su sha kayan dadin aljanna, waɗanda sun kere dukkan wani tunani da ɗan adam zai yi. To kaga duk wannan yana nuna maka falar ciyarwa, kamar yadda ciyarwa takan taimaka wajen ta tsare bawa daga shiga wuta. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ. Saboda Ubangiji subhanahu wataala ya ambaci ciyarwa daga cikin kutsawa, shiga cikin hanyar da take da wahala, dan ba kowa ne zai iya fitar da dukiyarsa ba, da bayar dan Allah ya ciyar musamman ma lokacin da yake da bukata ko ake cikin tsananin bukata. Cewa a ciyar lokacin yabinan fakku raqaba aw it'amun fi yawmin dhi masghaba, rana mai tsananin wato yini mai tsananin wato yunwa wanda ake cikin bukata, lokacin wasu zaka ga kokarin su ma dan abinda ake da shi mutane suna dan samu shi za sai a boye, ba maganar ya sai ya raba ba, a sai dai sai ya boye saboda an nema a rasa ya fito da shi ya sanya masa kazamin riba, dan shi dai ya samu ya tara dukiya koda kuwa mutane za su sha wahala. To kaga wannan ba dabi'a ce ta mumini ba, ya dabi'a mumini shine zai nemi katange kansa daga shiga wuta ta hanyar ciyarwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam ce ittaqun nara walau bi shiqqi tamra, koda da tsagin dabino ne ku kiyaye kanku, ku kare kanku daga wutar jahannama koda da ciyar da tsagin dabino. Wato Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna maka cewa abinda zaka bayar ya taimaka maka wajen tsare ka daga shiga wutar jahannama ba lalle ya zama wani abu mai yawa ba, wato dan abin da ka samu ko bin kankantar sa ka dauka kai ma ka ba mu wani, ka taimaka mu wani, ka sa masa farin ciki a ransa, wannan zai taimaka maka. Akwai labarin sahibul ragif wanda Abu Musa al-Ash'ari yake bayarwa. Abu Musa al-Ash'ari kamar yanda yazo a cikin littafin al-Mujalasa na Dinawari da Ibn Musannaf na Ibn Abi Shayba da Hilyatul Awliya ta Abi Nu'aym, Kitabut Tawwabin na Ibn Qudama da littafin As-Silatu wal-Birr na Ibn al-Jawzi, littafai da yawa sun ruwaito wannan kissa da Abu Musa al-Ash'ari yake gaya wa ƴaƴansa lokacin da yazo mutuwa. Wannan kissa kamar yadda tazo da sanadi sahihi ingantacce ta hanyar al-Mu'tamir ibn Sulaiman daga Abi Burda ibn Abi Musa al-Ash'ari an abi, yace lokacin da yazo rasuwa Abu Musa al-Ash'ari yazo yana kan rashin lafiyarsa ta ƙarshe, sai yake cewa ƴaƴansa, ya baniya اذكروا صاحب الرغيف, يا بني اذكروا صاحب الرغيف, سي ياكو ايانا كوتنا ما ابوچين غراسا, كوتنا ما ابوچين غراسا, يچي غبا دا باسو لبارين چيوا وني daga cikin wadanda suka gabaci wannan al'umma ya kasance mai tsananin bautar Allah, ya bautawa Allah ba kakkautawa tsawon shekara 70 baya ba abin da yake sai bautar Allah ba dare ba rana wata rana ya fito sai idan sai ya fada kan wata mace daga nan kuma sai shedan ya shiga zuciyarsa lokaci guda shedan ya rikita masa zuciyarsa ya je zauna da ita tsawon kwanaki bakwai daga lokacin kuma daga baya kuma ya farfado daga cikin wannan ɗibuwa da shedan ya jefa shi ciki ya fito a rigitse yana kokarin neman inda zai tsire ya tuba da rayuwarsa yana tafiya yana faduwa yana sujjada yana sallah yana faduwa yana sujjada har ya je ya samu wasu mabarata ne mabukata ne haka suna kwance da daddare dan tantin su sai ya fada tsakiyar mutum biyu daga cikin su sai ya kwanta to akwai wani rahib cikin masu bauta da ya saba zuwa wurin wannan miskinai kullun da daddare ya kawo musu gurasa su 12 ne to yakan zo kowa ya bashi gurasa daya to da ya zo a daren ga wani ya karo na 13 ya zo da gurasa 12 ya raba ya ba wa kowa sai na karshe bai samu ba sai mu karshen ya ce me ya hana yau ba za ka bani gurasa ta ba sai ce to yadda aka yi akwai wanda na bawa biyu tunda a duhu ne da dare ne ba su san da shi ba ya shigo ya kwanta cikinsu da aka tashi rabon gurasa ya zauna saboda a lokacin yadda ruwaya ta ce ya taho da tsananin yunwa wato a jigace yake ya wahala sauraka yana zaunawa ana rabon gurasa aka zo daidai inda yake aka bashi ya karba kafin a je kan na 12 da aka saba bawa sai ta kare mutumin nan zai tafi sai ya ce limaza tahbisu alayya raghifi me ne za ka hana ni kuma gurasa ta yau sai ce to diya da aka yi akwai cikin ku wanda na bashi gurasa biyu sai suka ce wallahi kowa ɗaya ka bashi suna so ba san da kowa guda ɗaya ka bashi mutumin nan yana cikin wani matsanancin hali da ya ji haka sai fito da gurasa nan sai ya danka ma wancan da bai samu shi kuma kafin kashe gari ya mutu Abu Musa al-Ash'ari yake cewa da aka auna ibadarsa ta rana 70 da kwana 7 da ya gurin wannan matar banzan sai wannan kwanakin 7 suka rinjaye shekaru 70 aka dauko gurasa sa aka auna ta da kwanaki 7 sai gurasan nan da ya kyauta da ita sai ta rinjaye wannan kwanakin 7 to shine Abu Musa al-Ash'ari yake cewa uzkuru sahibar radif ku ruka tuna wannan mutum to ka kore da aikin alkhairi ba ku san me zai shigar da ku aljanna ba wani abin da kuke zaton kamar ba wani abu ba tana yiwa ya zama shine sanadiyar shigar ku aljanna ba wanda kuke zaton shine wani abin ba to kaga wannan sanadin sa ingantacce ne zuwa Abu Musa al-Ash'ari kuma abinda malamai suke cewa irin waɗannan labarai da za su zo da wani abu na gaibi to bai yiwa aka sai a faɗe su da ijtihadi sukan ce suna da hukuncin rafi wato daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan labari ne na wani da ya gabata cikin al'ummar banu isra'il sauraka an gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya sanar da su shi kuma Abu Musa al-Ash'ari abin ya bashi wato ya rike shi a kulwarsa sai yasa sai da ya zo mutuwa yake gaya wa ƴaƴansa cewa ku rika tuna uzkuru sahibar radif ku rika tuna ma'abocin gurasa to ibadarsa ta shekara 70 ba ta kai shi gidan aljanna ba sai gurasa ɗaya da ya bayar fi sabilillah ya hakura ne wai usiruna ala anfusihim wa law kana bihim khasasa an sai da sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam suka shahara da wannan sifa sukan dauki abu su ba mu wani mabukaci ko da kuwa suna da cikin tsananin bukatar su ba ta hana su bayar ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tut'imu at-ta'ama ka ciyar da abinci wa taqra'u as-salama kuma ka yi sallama ala man arafta wa man lam ta'rif ga wanda ka sani da wanda ba ka sani ba wato wannan yana nuna kowa da kowa kai masa sallama domin yi wa kowa da kowa sallama yana nuna kana kaucewa girman kai sannan kuma kana kauce tasannu. Tasannu shine ka nuna wani kana tare da shi. To yayin da ya zanto kai kowa da kowa sallama kake, to kaga wannan ya nuna cewa kana yin abin ne da neman kusanci ga Allah subhanahu wataala da kuma tabbatar da wannan sha'ira, wannan alama da take nuna musulunci. Din na faɗi wajen littafai nawa duk kana gaggadi duk baka rike ko ɗaya ba? Ai ya kamata a ce ka rike ko ɗaya ne. Na ce a farko akwai al-mujalasa na ad-dinawari mujalladi na biyar. Akwai a cikin littafin al-hilya na Abu Nu'aym, akwai a cikin littafin at-tawwabi na Ibn Qudama, akwai a cikin littafin الصلة والصبر أبنا والصبر البر والصلة نا ابن الجوزي أكوي أشكي مصنف نا ابن أبي شيبة. نن على من عرفت ومن لم تعرف يدل على العموم. يعني هنا قوة وقوة وما كمرين ده أكسني نن جبا to gaciya za ta zo ta cewa kafiri ba a fara masa da sallama, ba a fara wa kafiri da sallama kamar da zamu bayani cewa ba za a fara yi wa kafiri sallama ba. Ne mun yi bayani a baya can cewa in shi yayi fara to yana da haƙƙin a ansa masa, yana da haƙƙin a ansa masa. قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا بذاك شجاء الجنة بسيكون إيماني ولا تؤمنوا حتى تحابوا بذاك إيماني بسيكون سجونكم أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم بنا نونا مكو أبند إدنكو كأيك تاشي ذاك سجونكم أفش السلام بينكم كياء سلم أسكانكم. Wannan hadisi ya ce rawahu Abu Dawud, yana cikin sahih Muslim, wata ya faɗi Muslim ɗin ma kafin Abu Dawud. Hadisin Muslim ya ruwaito shi, Abu Dawud ya ruwaito shi. Haka nan Ibn Tirmidhi ma ya ruwaito shi. La tadkhulul jannata hatta tu'minu, la tadkhulu, wannan la nafiya, nafiya ce ba nahiya ba, wannan nafi wa laysa nahi. Ka'ida kuma nahi shine yake jazmi, saka la tadkhuluna ya kamata ya zamo a larabci al-lughatu al-fasiha, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabu, tunda la ce an-nafiya, an-nafiya ba la an-nahiya ba, la an-nahiya ita ce take jazmin fi'ilinta, amma wannan ba wacce take yi bane, duk da cin sai akwai lugar larabci fasiha suna yin wannan. Kuma sukan ce wani lokaci annafi ya'ti bi ma'anan nahi wa nahi ya'ti bi ma'anan nafi, wato sukan wakilci juna, wani lokaci nafi ne amma bi ma'anan nahi, kamar yadda nahi yakan zo bi ma'anan nafi. Saboda haka la tadkhulu zai zo siga ce ta nahi amma kuma tana nufin nafi, an fahimta? Duk da sahih Muslim la tadkhuluna, sahih Muslim la tadkhuluna haka yake a cikin sahih Muslim ala lughatil fasiha, ala lughatil afsah la tadkhuluna bin akwai nunan din al-munziri a nuskas ta sunan Abi Dawud shi ma la tadkhuluna akwai nun din. Haka nan na gaba wala tu'minu, ai wala tu'minuna shi ma duk hukuncin ɗaya ne. La tadkhulul jannata hatta tu'minu, ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani. Wala tu'minu hatta tahabbu, ba za ku shiga, ba za ku imani ba sai kun so junanku. To ba a shiga aljanna sai da imani. Imani anan ana nufin aslul iman, ba ana nufin al-imanul kamil ba. Don sai imani akwai al-imanul kamil, akwai aslul iman. Ko kuma ka ce akwai al-imanul mutlaq, akwai kuma mutlaqul iman. Shi al-imanul mutlaq shine cikakken imani wanda mutum zai yi imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da ranar lahira da kaddara, sannan kuma ya zo da ayyukan da aka umarce shi da aikata, ya guji kuma abin da aka ce ya guza. Wannan shine cikakken imani. bayan kai imani da waɗancan shikashikan imani guda shida sai kuma ya zanto ayyukan da aka wajabta maka ka aikata su abubuwan da aka hana ka ka guje su wannan shine cikakken imani shine ake cewa al-imanul kamil ko al-imanul wajib ko al-imanul mutlaq akwai mutlaqul iman shine aslul iman tushen imani wanda shi kuma dole sai da shi kake zama mu'mini kake zama musulmi idan aka rasa wani bangare daga cikin sa mutum ya zama ba musulmi ba sune waɗannan shikashikan imani guda shida تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ولن نقول شدة دولة نسيم تنيا يدرس ويكي ذا مسلمي إن أكرس ليه لك تكين شدة ننتم تنيا ذنبا مسلمي با. بل لن تنأك لاش ما مؤمني بذا مسلمي بما بل مؤمني إيماني لالله إيماني لملائكون إيماني لتتفايا إيماني لران اللاهرة إيماني لقدرة Allah da mala'ikunsa billahi wa mala'ikati wa kutubihi da littafansa wa rusulihi da manzanninsa wal yawmil akhir ranar lahira wal qadar imani da kaddara to in aka rasa ɗaya daga cikin shidan nan to mutum bai zama musulmi ba balle ya zama mu'mini to zai zo musulmi ne ya hada waɗannan shikashikai duka amma kuma wasu abubuwan da Allah ya ce yayi ba yayi ko wasu abubuwan da aka ce kai yayi yana yi ce mu'mini ne amma barawo mu'mini ne mazinaci mu'mini ne mashayi kaga yana da aslul iman amma kuma wajen imani na wajibi sune waɗannan ayyukan da aka samu sa an samu tasgaro to wannan bai hana shi ya shiga aljanna an fahimta in dai akwai aslul iman a zuciyar mutum to koda yayi ratsi ya shiga wuta an hora shi an akan abin da yayi to ƙarshen lamarinsa dai zai shiga aljanna don kamar yadda yazo a hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda duk yake da akwai mithqala dharratin min iman a cikin zuciyarsa Allah ba zai bashi a wuta ya dawoma ba waɗanda suke dawoma a cikin wuta sune waɗanda suka kafirta wanda suka mutu kafirai wanda su suke dawoma a wuta to da kace la tadkhulul jannata hatta tu'minu ana nufin al-imanul asl iman ake kunfi ko al-imanul wajib wanne ake nufi a ciki ba za ku shiga aljanna ba sai da wannan ko kuma ka ce la tadkhulu ibtida a karan farko ba za ku shiga aljanna ba sai kuna da imani to anan kana iya fassara shi da imanul wajib wala tu'minu hatta tahabbu ba za ku zama mu'mine ba sai kun so junanku wannan shi yake nuna maka wajabcin mu'mini ya so dan uwansa mu'mini shine abin da ake cewa alwala cewa mu'mini ya so dan uwansa mu'mini wal mu'minatu wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd saka idan ya zanto mu'mini baya san dan uwansa mu'mini akan wani abu na duniya ko kan wani abu na banza to wannan ya bar wani abu na wajibi wanda zai iya sawa Allah ya kona shi akan wannan kaga ba zai shiga aljanna ba kai tsaye sai yayi ratsi sai ya zanto la tu'min la tadkhulul janna ana nufin ibtida'an wato karan farko ba zai shiga aljanna ba tunda ya bar wani abu na wajibi ba wai yana nufin cewa in ya mutu yana kiyayya da dan uwansa musulmi ba shikenan kuma har abada ba zai shiga aljanna ba a'a zai shiga aljanna amma kuma ya mutu da wani laifi wanda ya cancanci Allah ya yi masa hukuma a kansa sai dai idan wata rahama ta Ubangiji ta riske shi Allah ya yafe masa ya shigar da shi aljanna tare da wannan sana bi annabi ce afala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum bana nuna muku wani abin da idan kuka yi shi za ku so junanku ba ci afshu salama bainakum ku yada sallama tsakaninku haka yada sallama za ta sanya soyayya tsakanin mu'mini da dan uwansa ta kankama rashin wannan kuma shike sa a shedan ya iya shiga tsakanin mu'mini da dan uwansa to wannan yana nuna maka a sallama tsakanin musulmi da dan uwansa haƙƙi ne ga duk wanda ya maka sallama haƙƙin sa ne ka ansa masa shi yasa yazo a cikin sahih bukhari hadisin al-bara ibn Azib inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda al-Bara ibn Azib yake cewa amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi 70 annabi ya umarce mu da Abu Bakwai iyadatul marid dubo mara lafiya ittiba'ul janaiz raka janaiza tashmitul atis gaishe da mai atishawa sai atishawa sai alhamdulillah to gaishe shi kace rahmukallah sannan nasru dhaif taimakawa mai rauni sannan aunul mazlum taimakawa wanda aka zalunta dan ya karbo haƙƙin sa sannan ifsha'us salam yace da yada sallama to wannan yana da cikin abubuwa bakwai da annabi sallallahu alaihi wasallam fada na bakwai shine ibrarul qasam wato ibrarul qasam shine kubutar da mutun da ya rantsuwa mutun ne yake ganin ya isa a wajenka komai yace zaka yi yana ganin zaka yi masa to saboda sai ya rantsi cewa in dai wani ne abin nan da ka nema zai maka na rantsi da Allah zai maka to idan ya je gurin sa ya san da wannan rantsuwa to ya kokare ku utar da kai yayi masa wannan yayi wannan abu kai yace kai ni fa bazan yi ba da zaka yi masa rantsuwa kai ka jiyo a'a sai ku utar da shi tunda in bai yi ba sai ai kafara to dan ya kubutar da shi daga wannan kafarar to sai ya hakure yayi wannan abin da yace zai yi shine ibrarul qasam to duk wannan abubuwa ne da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da shi za mu zo mu ga hadisin Abu Umama yana gaba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an nufshi as-salam annabi ya umarce mu yada sallama wato inda muka ga dan uwa musulmi masa sallama wannan ta sa sahabbai suke kokarin dabbaka wannan kamar yadda zuwa cikin muwatta na Malik hadisin Tufail ibn Ubay ibn Ka'b yake cewa ya kasance yana zuwa gurin Abdullahi ibn Umar Abdullahi ibn Umar yace mu yi sammako mu shiga kasuwa sai su yi sammako su shiga kasuwa Tufail yake cewa duk sanda duk ta inda Abdullahi dan Umar ya zo wucewa mai sai da kayayyakin gonjo ko mai sai da sababbin kayayyaki ko wani miskini da yake zaune na mabukaci wala ahad illa sallama alaihi duk wanda ya gani kawai zai masa sallama mu gama bilimbituwa mu fito Tufail yace sai wata rana na ƙara dawowa wajen Abdullahi ibn Umar sai yace zo ka raka ni kasuwa sai nace me zaka yi a kasuwa kai ba wani abu kake siya ba duk sanda muka fita kawai sai dai mu je mu ta zagaye mu dawo ban ga ka tsaya ka sai wani abu ba sai yace da shi sai Ibn Umar sai yace da shi Abu Bakr ya kai mai tumbi wato yana da dan tumbin sa haka yace kai wannan mai tumbi ce innama naghdu min ajli salam nusallimu ala man laqina sammakon da muka yi kawai don mu je mai sallama ne mu ga duk wanda muka hadu da shi kawai mu ce da shi assalamu alaikum ya ce mana wa alaikum assalam wannan shi ne bukata ta cewa ka zo mu shiga kasuwa ba wani abu zan je in saya ba to kaga wannan alama ce ta kokarin dabbaka afshu salama bainakum ku yada sallama a tsakaninku وقال عمار بن ياسر رضي الله عنهما ثلاث من جمعهن جمع الإيمان الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار ذكره البخاري عمار بن ياسر صحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لن صحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر قيل للشيين سابقون الأولون da suka shiga musulunci a farko suka sha wahala aka kashe babansa da babarsa akan musulunci yake cewa salasun man jama'ahunna abubuwa uku duk wanda ya tattara su wanda yake da su jama'al iman to ya tare imani gaba daya al insafu min nafsika kai wa kanka adalci wa bazlu salami lil alami kai sallama ga kowa da kowa al alam ana nufin jami'un nas ka yi sallama ga kowa da kowa wal infaqu min al iqtari kaciyar tare da bukata ko kaciyar tare da karancin abinciyarwa ga bayar. Zakarahu al-Bukhari, Bukhari ne ya ambace shi mu'allaq a cikin littafin sa sahih babu salamu min al-islam kitabul iman fi as-salamu min al-islam, anan ya kawo shi a karkashin wannan babi ya kawo shi haka nan wake a cikin kitabuz zuhud ya kawo shi gaba daya ibnu abi shayba abdur razzaq ibnu hajar a cikin taghliqut ta'liq yayi waslin sa ko da sarwayto shi marfu'an ila nabi sallallahu alaihi wasallam amma bai inganta marfu'an ta hanyar isnadi ba, duk da cewa su malamai suna daukan sa cewa wannan yana da hukumin rafi saboda abinda ya kunsa na jawami'ul kalim maganganu waɗanda suke dunkulallu amma cike da ma'anoni masu yawa, wannan yana daga cikin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ne yake banta da irinsa, don haka irin zubin maganar tana nuna cewa akwai alamar daga annabi take sukan bashi hukuncin rafi. Yace salasun man jama'a hunna ay salasu khisal, ci abubuwa guda uku wanda duk ya tattara su wanda yanzu duka yana da su ce faqad jama'a al-iman, to wanda ya tattara imani gaba daya to shine ya faɗa abubuwan guda uku: yi wa kai adalci, sallama ga kowa da kowa, ciyarwa tare da bukata. To wannan Abu Zinad ibn Sirraj yake cewa wannan hadisi idan muka lura zamu ga lalle waɗannan abubuwa idan mutum ya zanto yana da su to kusan babu wani abu na imani da ba zai shiga karkashin su ba, babu wani abu na imani da ba zai shiga karkashin waɗannan abubuwa uku ba. Tunda al-insaf min nafsik, yi wa kanka adalci, ba zai zama bawa yayi wa kansa adalci ba sai ya bayar da haƙoƙin da suke kansa, ya sauke haƙoƙin da suke kansa. Farkon haƙoƙin da yake wajibi a kansa shine haƙoƙin Allah, haƙƙin Allah da yake kansa na tauhidi, na ibada, na soyayya, na miƙa wuya, na tuba zuwa ga Allah, na dogaro ga Allah, duk wani abin da ka sani cewa haƙƙin Allah ne akan ka sauke shi, in kai haka to kai wa kanka adalci. Sannan daga cikin yi wa kai adalci sauki haƙoƙin bayin Allah da suke kanka, da zanto akwai haƙƙin masu haƙƙi a kanka ka mayar musu, ka ba wa kowa haƙƙinsa, ka guji cutar da wani, duk wani yana daga cikin al-insafu min nafsika, yi wa kai adalci ta fuskar mu'amala, ta fuskar ɗabi'u masu kyau, ta fuskar akhlaq, bal hatta ta fuskar taimako, da zanto ka taimaka ma wanda suke buƙatar taimako, duk wannan zai shiga cikin al-insafu min nafsika, domin ka fitar da dukkan wani abin da zai iya wato sauke dukkan wani nauyin da zai iya zama maka nauyi, in kai haka to kai wa kanka adalci. Sannan bazlu salami lil alam, wannan kyakkyawan mu'amala kenan, da zanto tsakaninka da mutane akwai kyakkyawan mu'amala wacce sallama take nuna wannan, yin sallama ga kowa da kowa yana nuna cewa ba ka da niyyar ka cutar da wani, ba za ka yi da ka cutar da wani ba. Infaqu min al-iqtar, duk wani abu na taimakawa ma buƙatar taimako ya shiga nan. To ka gaya mun a cikin waɗannan abubuwa guda uku da annabi sallallahu alaihi wasallam da Ammar ibn Yasir ya ambata, menene wani abu na imani na tsoron Allah ba zai shiga ciki ba? Babu komai zai shiga ƙarƙashin waɗannan uku. Shi yasa ya ce wanda duk ya tattara waɗannan abubuwa uku to ya tattara wa kansa wato imani gaba daya. Ibn al-Qayyim a cikin littafinsa Zadul Ma'ad yayi sharhin wannan ibarar, wanda a ciki yake cewa wannan kalmomi sun kunshi usul al-khairi wa furu'ahu, sun kunshi tushen al-khairi, sun kunshi ainihin rassan al-khairi duka. Fa inna al-insafa yujibu alayhi ada'a huquqillahi kamilatan muwaffara, duk wanda aka ce yayi wa kansa adalci to wannan yana wajabta ya sauke haƙoƙin Allah duka da suke kansa. Wa ada'a huquqin nasi kadhalika, haka nan ya sauke haƙoƙin mutane da suke kansa. wa Allah yutalibahum bima laysa lahu, kada kuma yace zai neme su su yi masa abinda ba haƙƙinsa ba, wato ya nemi abinda ba haƙƙinsa ba a wajen su. Wala yuhammiluhum fawqa wus'ihim, sannan ba zai dora musu abinda yafi ƙarfin su ba. Wa yu'amiluhum bima yuhibbu an yu'amiluhu bihi, ya musu mu'amala da irin abinda yake so su ma su yi masa mu'amala da shi. Wa yu'inuhum bima yu'fihim bima yuhibbu an ya'fu an ya'fuhu minhu, su yi masa afuwa irin yadda yake so su yi, wato ya musu afuwa irin yadda yake so su yi masa. Wa yahkumu lahum wa alaihim bima yahkumu bihi li nafsihi wa alaiha, ya yi musu hukunci na adalci kamar yadda yake so su ma su yi masa hukunci na adalci. Wa yadkhulu fi insafihi nafsuhu min nafsihi fala yad'i laha ma laysa laha, haka ne yana da cikin yayi wa kansa adalci, yayi wa kansa da kansa adalci, kada ya rika wato cika baki da abinda ba ya da shi. Wala yudannisuha ko wala yukhfiha ko wala yukhayyibuha bitadnisihi laha, kada ya turbide wannan ran nashi, kada ya turbe kansa da saban Allah. Wa tasghirihi iyaha, ya kaskanta kansa ta hanyar sabawa Allah, kada yayi wannan, ce wa tahqiriha bi ma'asillah, wa yunammiha, ya habaka kansa ta hanyar yi wa Allah biyayya. Wa yukabbiruha wa yarfa'uha bi ta'atillah, ya girmama kansa, ya daukaka lamarin kansa ta hanyar yi wa Allah biyayya, ta hanyar yi wa Allah da'a, ta hanyar tauhidi da san Allah da tsoro da tsoransa da kyakkyawar fata a wajensa. Wattawakkulu alai, da dogaro ga Allah subhanahu wata'ala. Wal inabati ilai, da komawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. Wa ithari maradihi wa mahabbihi ala maradil khalqi wa mahabbihim, sane fifita abinda Allah yake yarda da shi da abinda Allah yake so akan abinda wasu suke so ko suka yarda da shi. Wato ya zanto abinda Allah yake so shine gaba, ba abinda wasu suke so ba. Wala yakunu biha ma'a al-khalqi wala ma'a Allah bal ya'ziluha min al-bayn kama azalaha Allah, kada yace shi zai zauna tsakatsaki, shi ba tare da Allah cikakkiyar zama tare da Allah, shi ba tare da mutane, to shi ya zama neutral. Bagace shi neutral ne, ba ruwansa. Wannan magana kuce, wannan ta magana kuce, ni ba ruwana. Akwai wanda duk wani abu ya taso ce shi ba ruwansa. Ka zama kana tare da Allah, kana tare da gaskiya, kana tare da masu gaskiya. Ya yi wallazina amanu taqullaha wa kunu ma'a sadiqin, a ce ku kiyaye Allah, ku kiyaye dokokin Allah, kuma ku zanto tare da masu gaskiya. Saboda babu maganar a ce ga gaskiya ga ƙarya, kai kace neutral ne, kai baka ba ruwanka kai. Wannan ba haka ba haka, dole ka zan, in ka zanto neutral to kana tare da shedan. Don ba zai zama literal ba, dole ya zama tare da masu gaskiya. Haka Allah ce wa kunu ma'a sadiqin, in baka san gaskiyar bane kai ma cikin dimuwa kake, to sai kai ta addu'a, Allah ka nuna min gaskiya, ka bani ikon binta. Haka ake, amma ka ce kai ba ruwanka, ba zai yiwu ba. Ai ba a turo ka, ba wato halicce ka dan ka zo ƙasa kawai kai zaman ba ruwanka ba, dole akwai abin da aka turo ka kai. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bautar Allah ne da za ka yi in ana sabani a kanta. Wanda ya ce kaza ne za a yi a bauta Allah da shi, wanda ya ce a'a wanda kaza ne, to ba zai yi kaza kai nutar, to da me kake bautar Allah? Dole akwai wani abu da kake bautar Allah da shi, sai dai ba za ka bauta Allah, ba za ka bauta Allah kuma ka shiga cikin wancan bangaren. To saboda haka shine abin da Ibn al-Qayyim yake nufi anan, wa yakunu billahi la bi nafsihi fi hubbihi wa bughdihi, ya zama tare da Allah yake ba da kansa ba wajen sansa da kinsa. Wato abinda Allah yake so shi yake so, ba abinda ransa yake so ba. Abinda Allah yake ki shi yake ki, ba dan shi yana kinsa ba, a dan Allah ne baya san abin shi, yasa baya san shi. Ya zanto haka, wa ata'ihi wa man'ihi, ya zanto bayarwarsa da hanawarsa duk dan Allah yake yi. Man ahabba lillahi wa abghada lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmala al-iman, ce wanda ya bayar ya so dan Allah, ya ki dan Allah, ya bayar dan Allah, ya hana dan Allah, nabi ya ce to wanda ya cika imaninsa. Ya zanto ko me zai yi? Zai yi dan Allah, ba dan karan kansa ba. wa kalamihi wa sukuti, zai magana idan Allah, in zai shiru ma ya shiru dan Allah, wa madkhalihi wa makharajihi, da shigarsa da fitarsa, fayunji nafsahu min albayni, zaka ya kubutar da kansa daga tsaka-tsaki, wala yara laha makanatan ya'malu alaiha, kai ya ga cewa shi kansa ko zuciyarsa tana da wani matsayi da zai yi aiki saboda ita. Fayakunu mimman zammahu Allahu biqaulihi, sai ya shiga cikin wadanda Allah ya soka da fadarsa, i'malu ala makanatikum, ku je ku yi aiki bisa wato zabin kanku ko bisa hanyar kanku da kuka zaba wa kanku. Fal abdul mahab laysa lahu makanatun ya'malu alaiha, tsantsar bawa na Allah ba shi da wani matsaya da shi tashi ce akan ta yake aiki sai ya matsayar da Allah ya tsaye da shi. Fa innahu yastahiqqu al-manafi'a wal-a'mala li sayyidihi, duk wani abin da ke tare da shi na amfani ko wani abu da ke tare da shi na aiki, to na mai gidansa ne shine Allah subhanahu wataala. Wa nafsuhu milkun lahu fa huwa amilun ala an yu'addiya ila sayyidihi, da shi da bahaushe ce da kai da kai duk mallakar wuya ne, to gaba dayansa da ayyukansa duka mallakar Allah ne. Saboda haka da ayyuke da shi kansa da aikin da yake yi duka na Allah ne subhanahu wataala. Wannan ita ce cikakkiyar ubudiyya ga Allah, cikakken zama bawa ga Allah, zanto komai nashi yana dauka na Allah ne subhanahu wataala. Laysa lahu makanatun aslan, shi bai da wata matsaya tashi ce ga tashi matsayar, a'a ya matsayar da Allah yake so ya tsaya anan ya kamata ya tsaya, anan ya waje bai tsaya. Bal qad kutiba ala huquqin munajjama, zuwansa duniya kamar an dora masa fansar kansa ne da wasu haƙoƙi da aka ce ya ba da su guntu-guntu, kamar yadda ake cewa bawa mai gidansa ya ce ka fanshi kanka da kuɗi kaza, ce kawo 100,000 ka zama ɗa, to wani 100,000 ɗin tunda yanzu zai jefa fuskar ne mota, a ce to shi kenan duk wata ka 2,000 ko 3,000 gwargwadon yadda aka yanka masa. To kaga duk sanda ya ɗauki wani ɓangare na wannan kuɗi ya bayar, to na gaba na jira, in ya bayar da na gaba na jira, to haka bawa yake har zuwa mutuwa. Saboda haka wannan ibadar haƙoƙi ne da aka bada shi, aka dora masa guntu-guntu, da ya bayar da na yau ko na wannan watan, to na wata na gaba yana jira, ba kuma za su ƙare ba sai da mutuwarsa. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, ka tabbatar ubangijinka har mutuwa ta tsariske ka. Saboda haka ba ranar da zai iya biyan wannan haƙoƙin sai ranar da ya koma ga Allah subhanahu wataala yana biyan su. Shine nan mala yace kullama adda najman halla alaihi najmun akhar, sanda ya bada wani kaso to kason gaba yana tahowa yana tahi. Wala yazalu almukatabu abi abdan ma baqiya alaihi shay'un min nujumil kitaba, a ka'ida kuma wanda aka dora masa kudin fansa, ba wanda aka dora masa kudin fansa ba zai gushi ba bawa matukar da akwai sauran kudin nan akan sa. In zai biya kaso 99 saura kashi 1 cikin 100, to yana nan bawansa sai ran da ya kawo wannan kaso daya, kaga haka kai ma wannan kaso din yake akan ka har zuwa mutuwarka. Saboda haka babu ranar da zaka iya fansar kanka sai ka mutu akan yaqini, wato akan musulunci. To shine malam yace wal maqsudu anna insafahu min nafsihi, shi abinda yake nufi anan dai aka ce kai wa kanka adalci, yi wa kai adalci yujibu alaihi ma'rifata rabbihi wa haqqihi alaihi, wannan yana wajabta masa ya san ubangijinsa, ya san haƙƙin ubangijinsa a kansa. Wa ma'rifata nafsihi wa ma khuliqa lahu, ya san shi wane ne kuma dan me aka yi shi, wannan yana da ciki wa kai adalci, ya san shi din nan wane ne, zuwansa duniya haka kawai ya zo ya gama gararan ba sai koma, ko ku akwai wata manufar da ta Allah ya sauko da ya halicce shi ya fito da shi a bayan ƙasa. To sanin wannan yana daga ciki wa kai adalci, jahiltar wannan ko burus mutum ya yi watsi da neman sanin haka a cikin rashin yi wa kai adalci. Wallahi yuzahima biha mahalikaha wa fatiraha, kai da ya nuna shi ma yana da wani haƙƙin a karan kansa bayan na ubangijinsa, sai haƙƙin ubangijinsa shi ne tsantsan haƙƙi, duk wani haƙƙi da zai biyo baya karo ne, amma ba shi ne haƙƙin ba, shi ma ƙarƙashin haƙƙin ubangiji yake. Ubangiji ne ya ce kai kaza, kakkai kaza, kai kaza, ka kyautata wa kaza, ka zauna da mutum kaza, wannan duk cikin haƙoƙin Allah din ne, ba wai wani haƙƙi ne naka kai a karan kanka ba. Wa yadda ilaha al-malakata wal-istihqaq kanka rika jin kai kai ka mallaki kanka kai kake da haƙi da kanka shi yasa duk abinda kake da shi a rayuwarka tun daga gabobinka har abinda ka mallaka don na Allah ne kai kawai wakilci ne aka dora ka akan wannan abu baka da iko kai abinda ka so kai da shi shi yasa musulunci yace wanda ya kashe kansa zai tafi ta zai gamu da azabar ubangiji subhanahu wataala saboda wannan ran da ke jikin sa ba mulkin sa bane ubangiji ne ya aje ta anan saboda ka bari shi da kansa ya dauki kayan sa amma kai shishigi kace kai saboda wata damuwa wa kaza kaza ka kashe kanka ka jeho kanka ka sha wata guba ka abin nan ka shiga haƙin Allah ka shiga haƙin ubangiji haka baka da wannan damar to la taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima ku kuskura ku kashe kanku Allah yana tausaya muku don haka ba yayi da wani abin da zai ji cewa nashi ne har da zai ce zai yi turereniya da mai gidansa akai wa yuzahibu murada sayyidihi minhum bi muradihi huwa yace shi gama shi ga manufar sa bayan manufar Allah abinda Allah yake nufi shi ya kamata ta zama manufar sa wa yadfa'uhu bihi aw yuqaddimahu wa yu'thiruhu alayhi yace zai ture haƙin Allah ko ya gabatar da nashi haƙin ko ya fifita nashi haƙin akan haƙin Allah aw yaqsima iradatahu baina murad sayyidihi wa muradihi ko ya raba muradin guda biyu da muradin Allah da muradin shi to ya raba muradin ya zan bangare nashi wani bangare na Allah a'a ya zan duk gaba ɗaya na Allah ne shi kawai bawa ne sai yadda Allah ya ce yayi amma ya ce yana da wani haƙƙi nashi ne shi na kansa sai kuma haƙƙin Allah kamar yanda wasu suke kokarin abin yadda addini ya zama wani abu ne ya masallaci to ya nan ya kare in ka fita kuma wannan naka ne da malillahi lillahi wa mali qaisar li qaisar shi wannan iya wannan na Allah ne sauran kuma to kaje kai duye da kaga dama kana da yanci wannan ba haka bane yadda Allah subhanahu wataala ya soki mushrikai qalu hadha lillahi bi zamihim وهذا لشركائنا وما كان لله لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون تتر da irin wannan mummunan danyen hukunci da suke sun ka so ka ware dabbobi suka ware dabbobi daga cikin dabbobin da Allah ya ce ya ni'imta su da su da su su ci su sha nonan su su hausu dora kayayyakin su akai sai su ware wasu dabbobi sai a ce wadannan dabbobin lillahi wannan na Allah ne wa hadha li shuraka'ina wadannan dabbobin kuma na guma kanmu ne ga na Allah ga na guma kanmu saboda ba za a taba su ba ba a dora musu kaya ba ba za a yanka a ci ba ba za a yi komai ba to inda zalincin kuma yake ƙara bayyana na farko dai da man mu yadda Allah yake nuna ai duka na Allah ne ba wani magana guma kanku mai guma kanku suka muku duka na Allah ne to bayan an yi wannan kasan wanda kaso ne na zalunci shi kansa kayan ka ne wani ya dauka kawai ya kasa biyu ya ce rabi na shi rabi naka kuma naka ne kaga anan dai yana nan azzalimi ko ya baka rabin to ba a tsaya nan ba sai a ce to idan wani daga cikin na goma kannan idan wani daga cikin na Allah ya mutu nashi ne ya mutu in kuma daga cikin goma kannan dai dabba dai ta mutu sai a dauko daga cikin na Allah sai a ciki to kaga zalunci ya kara karuwa shi in na Allah da aka ce na Allah ne in ya mutu ba a daukowa daga can ai masa shi ke da na Allah ne ya mutu amma idan na shuraka su kuma kan ne wani ya mutu sai a dauko cikin na Allah sai ce fa ma kana li shuraka'ihim fala yasiru ila Allah abinda yake na guma kansu ba zai je ga Allah ba wa ma kana lillahi fa huwa yasiru ila shuraka'ihim amma wanda na Allah din ne shi ko shi zai koma wajen na guma ka Allah ce sa amma ya hukumu wannan danyen hukunci da suke yayi muni to haka mutumin da zai raba rayuwarsa biyu dan ebi wani dan bangare ya ce wannan na Allah ne sauran kuma duk nashi ne yadda yake so kaga wannan sa'a ma ya hukumu a gara wacce hukuncin ma da wannan to dole bawa ya duba ya ga wani irin kaso yayi wa kansa a rayuwarsa tsakaninsa da Ubangiji yayi abin da zai tabbatar da adalci ko yayi abin da zai tabbatar da jahilci sa da zalincin sa da Allah ya faɗa innahu kana zaluman jahula inda har ba zai zanto ya mayar da muradin Allah shine gaba ba to wannan shine wanda ya tabbata a wannan matakin da Allah ya ce dan adam ya tabbata azzalimi jahili to yana nan azzalimin sa yana nan ajahilin sa saboda haka wanda yake azzalimi jahili ina za a samu adalci tare da shi babu adalci tare da shi wanda bai yi wa mahalicci adalci ba wa kike zaton kuma zai yi wa mahaluki adalci ba zai yi ba saboda haka in ka dubi waɗannan kalmomi ibn al-qayyim ya yi sharhi iya wannan al-insafu min nafsik wa badlu as-salam lil alam sallama ga kowa da kowa da kuma al-infaqu min al-iqtar shiyarwa tare da bukata al-iqtar sun fassara al-iqtar da al-qilla to sai zama min al-iqtar ay min al-qilla da cewa baka da shi ka bayar wanda shine juhdul muqil ba ka da shi amma kana kokarin kai wani abu kai ma ka tabuka to yana daga cikin alamun na cikar imani ba shi kake da shi da yawa ba amma duk sanda za a ce yi wani abu na Allah kai ma zaka ci gana ka wannan shine al-infaq min al-iqtar in an fasa al-iqtar da al-qilla kuma mufassara ta da al-iftiqar sai wal infaq min al-iftiqar ai ma al-iftiqar min din nan sai ta zama da ma'anar ma ai ma al-iftiqar ko dai iftiqaruka ko iftiqar gairik kana da bukata amma kai hakuri ka bamu wani kaga wannan kololuwar al-amari kenan kana da bukata amma kai ka danna taka bukatar wa yutimuna ta'ama ala hubbihi wa ata al-mala ala hubbihi to yana so amma kuma shi ya hakura ya bamu wani wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa to wannan shine al-infaqu مع الاقتار اي مع الافتقار كو كما الانفاق مع الاقتار انا يعني الاقتار شيني يعني عند wasu suke cikin bukata ana cikin wani hali ana cikin wahalhalu da rashi da babu kamar halin da muke ciki a yau wani ya rika fita da dukiyar sa yana bayarwa yana bayarwa a cikin irin wannan shine itamu fi yawmin dhi masghaba sai rayuwar da ake yanzu zai basu gabaɗin ci wanda bai gani ba shine bai sani ba amma duk wanda yake rayuwa cikin al'umma ya san wahalhalun da ake sha to yana daga cikin lokutan da ciyarwa take da lada irin wannan baka san abinda zai zanto sanadiyar shigarka aljanna ba ya ce la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin talqa duk wani aiki alheri kakkare na shi ko ya yake idan kana da gudunmuwar ka a ciki Allah ya sa mu dace wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh